أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقار قولي ما الله تعالى دينونا من ونهي مجيمي البركة wannan yammaci da aka fara gudanar da wannan daura mai tara albarka wacce take ita ce daura ta hudu a jerin gwanan daurorin da ake gabatarwa kamar yadda jawabi ya gabata daga dan uwa malam Misbah. Sai ita wannan daura ana gabatar da ita ne a dukkan ƙarshen zangon karatu a kalandar ɗin sakandare, mana duk lokacin da masu karatu sakandare suka samu hutu to ana gabatar da wannan a tsawon mako guda. Babban makasudi shine isar da tsabtataccen ilimi zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki baki ɗaya, ta yadda za a reni 'yan uwa ɗalibai da ta hanyar isar da karantarwa ingantacciya. Domin alhamdulillah rabbil alamin, dillon littafin da aka ce an biya shi a gabanka ko ka biya shi a gaban malami daga farko zuwa ƙarshe, gaskiya za ka samu wannan littafin shekaru masu yawa ba za ka iya manta shi ba. Irin abubuwan da malami yake faɗa wurin sharhin wannan littafi, kar ku manta shi ma akwai ɗimbin littafi da yake dubawa wanda yake yana amfani da su ne a lokacin da ka ɗauki biro ko pencil, wannan littafi ka mammaka abubuwan da ka iya riƙewa to lallai ilallah za a samu fa'ida masu tarin yawa. Sabili da haka irin wannan darussa da ake gabatarwa alhamdulillah gaskiya darussa ne masu ƙima sosai da sosai. Ka duba ga irin sharhin da aka yi mai kuniya a darasin da suka gabata, wanda yake mutum ya samu wani kaso mai tsoka na abin da ya shafi ilimin hadisi, hakan nan kuma abin da ya shafi abin da aka karanta al-usul min ilmi al-usul a bangaren usul al-fiqhi da kuma manzumat al-hayya ta ibn abi daud a bangaren aqida da kuma abin nan usul al-thalatha na Muhammad bin Abdul Wahhab a bangaren aqida da kuma muqaddima ko al-aqidatul qayrawaniya ta ibn abi zaid al-qayrawani. Sai da mutum zai samu ingantacciyar aqida daga mabubbuga ingantacciya. La ilaha illallah wannan ba karaman darussa bane, kuma tsarin darussa suna kankama ne tun bayan sallar asar, shi yasa ake buƙatar kowa ya sallar asar. Ana za a fara darussa biyu bayan la'asar kafin magariba, darussa biyu bayan magariba kafin isha. Cikin dai magana Allah ta'ala zan kasance da yan uwa a madar aqida, wanda yake littafin da aka sanya a wannan bangare shine usulu sunna na al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah imam ahlu sunnati wal jama'a. Littafin da ake karantawa ba littafai ne masu yawa ba, zidda cewar a wani jawi sabo da yake so ya kunno kai cikin 'yan uwa ɗalibai shine karanta ƙananan littafai sai ake ganin wannan kamar tsohon yayi ne. Abinda ake so shine ka ɗauki babban littafi wanda yake wannan shi yake nuna cewar kana karatu, alhali kuma wannan yana tallancewar baka san inda karatun ya sa gaba bane. Mun bayyana wannan da kyau. Gajeren misali a nan shine ka ɗauki Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, dubi irin littafin da yi sharhi. Yanzu muna da sharhin sa na al-usul al-thalatha, ga shi nan sharhi ne ana samu a kasuwanni. Akwai shuru na kashfu shubuhat, akwai shuru na arba'un hadith da sauran irin waɗannan littafin da kake ganin wai kai ka wuce su, alhali kuma waɗannan littafin su ne asalin littafai da a matsayin ilimi haddace su ake yi. To a lokacin da ka iya waɗannan da ka fara shiga, za ka ga lokacin da Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya yi sharhin Sahih Bukhari, za ka ga bayan tafiya ta yi tafiya ne an gina ɗalibai sama da a ce ka kawo babban littafi wanda yake da an fara kafin a yi nisa ɗalibai sun yaye kansu. Kun gano wannan da kyau ko? To amma karantar da ƙananan littafai yana daga cikin hikimomin da ya sa malamai suke irin wannan rubututtuka ɗin. Sannan kuma a ɓangaren aqida an sha maimaita littafai da suke magana akan aqida. Ita aqida tana da muhimmanci sosai da sosai, domin ita ce asalin saƙo da Allah ta'ala iyo shi ta harshen annabawa. dukkan annabawa da suka zo sun zo da magana ne akan abin da ya shafi aqida, abin da mutum zai kudirce a zuciya. Kun gano wannan da ke ko wannan galibi ba kasafe yake bayyana sai ya daskara a zuciya, yake bayyana a gababuwan mutum, a gaban shi. Isa Ubangiji Allah Ta'ala ya turo annabawa masu tarin yawa domin tabbatar da wannan aqida din. Malamai kuma ba su kasa a guyu ba domin bayaninta. Haka nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, dukkanin sahabbai da yake turawa yana tura su ne akan wannan. Dubi hadisin Abdullahi ɗan Abbas wanda ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa ƙasar Yaman, yace innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab faliyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Kuma ni shi asalin aqida. Kuma shi wannan ita ce abinda Abdurrahman al-Akhdari ya buɗe littafin shi mai albarka da wannan, yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi. Mutum da ya gyara imaninsa, domin idan mutum ya gyara imaninsa to lalle ilallah ya samu babban rabo. Domin Allah Ta'ala yana cewa a cikin suratul shu'ara, yana hikmatu mana addu'a annabi Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sai wanda ya jima Allah Ta'ala da zuciya wankakkiya, tsarkakkiyar zuciya. Shi ilimin tauhidi shi ne ilimin da ke zamar da ɗa ya zama bawa ga Allah Ta'ala kaɗai. Kun fahimci wannan da ke ko? Ba ya zama bawan 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 Allah ba. To za ka samu ingantacciyar manufa domin ka bauta ma Allah Ta'ala. Shi yasa kuke ganin masallatai na Ahlus Sunna ake baiwa ɓangaren aqida muhimmanci sosai da sosai, domin ita ce asalin rayuwa. Ita ce abin da mai Ibn Abi Zayd al-Qayrawani yi magana, yake farkon abin da ya fi cancanta ya shiga zukatan mutane shi ne ingantacciyar aqida. Saboda haka ya rubuta littafinsa Risala, ya buɗe babin farko da babin aqida. Domin a lokacin da mutum ya samu feluwa a aqida, to wannan ya faɗi sosai da sosai. Babu wani abin da za ka iya tallafo shi da shi. Sa ɓangaren aqida ɓangare ce mai kyawun gaske. Idan mutane suka ji an ce aqida, sai kaga suna wata maganganu, wai me ake nufi da aqida? Idan aka ce aqida, ana nufin dukkan abin da mutum ya kudirce a zuci, mai kyau ne ko ba mai kyau ba. Sai kaga ya ce aqida shi kenan. Baka ji ansa su suna cewa aqida su kenan, kaza ana cewa ana siyasa babu aqida, ba san babu manufa, su karan kansu suna gano wani aibi ne. Kun gano wannan da ke ko? To amma in a nan aka ce aqida, ana nufin al-aqidatu sahiha, ingantacciyar aqida garau, wanda yake babu shirka a ciki, babu bid'a a ciki, abinda ya gangaro daga Allah. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce abinda ya karanta da sahabbansa suka aike shi. Kaga wannan shine abinda ake kokari, kuma wannan shine abinda zai hada kan mutane. In dai ba tauhidi ba, babu wani abinda mutum zai ji cewa yana hada kan mutane, sai dai ya sake warkarsa. Amma karantar da ingantaccen tauhidi, kun ji na ce ingantaccen tauhidi, don wasu na da aqidar cewa wai karatun tauhidi yana sa a bata. Na'am, karatun tauhidi irin nasu, abin da yake ba tauhidi bane, tawfidi ne ko tafsidi ne, dole ne mutum ya bata. Ka gano wannan ke ko? Domin za a ce maka Allah baya sama, Allah baya ƙasa, Allah baya nan, Allah baya nan, ai tace ma Allah baya kaza, ai tace ma Allah baya sama, baya ko ina. To in ka tambaya ka ce akwai shi, a ce ma akwai. To amma kuma duk an kore maka ko ina da ina. Aga wannan ki dole duk mutumin da ke kan wannan dole ya ce ni sa zai bata. Ai da man farko tun farkon ma bace ki. Kun gano nan da ke ko? Sannan kuma malamai sun fara buɗe shafi na bayani akan aqida ne lokacin da aka sami ɗan bid'a sun shiga da sunan addini suna ɓaɓatu. Abinda ake cewa doki mai baki ya fi gudu. Za ka je ka samu ko sun haɗa kai da sarakunan lokacinsu, ko da shugabannin lokacinsu, ko wata dama kawai don su ci zarafin gidan annabta su yi abin da suke so. Su kuma malamai waɗanda suke rabbaniyin, malamai na Allah, suke ganin ba zai yi wusi shiru a kai ba, dole su ɗauko bakin alƙalami yi bayanin tsantsar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tafi ya bar al'umma akai. Shi yasa kake ganin kamar haiyar mu karanta baitin ta 40 ce gaba da haka da karin da akai. To amun dubi irin masailin da ya magana akai. Masailin yawa. Muqaddima ta Ibn Abi Zayd al-Qayrawani ka dubi irin abubuwan da ya faɗa. Wanda yake kowace gaba ka abin nan ka karanta akwai sako mai kyau da take isarwa da kuma martani na wasu da suke maiwa. To wannan shine mutum ya karanci ingantacciyar aqida inda take. Shi yasa kuma kuke ganin galibin littafan da ake karantawa a aqida littafai ne na magabata sosai da sosai. Na farko dai shi Ibn Abi Dawud mihaiya kenan. An haife shi ne a shekara ta 200 da wani abu da hijira. Ta 200 da hijira. Zuwa yanzu shekara nawa kenan? Wani shekara 1200 da wani abu. So kun ga wannan karatun ya nuna ba wai littafi ne an zamani ba. Kun gano wannan? Haka na Ibn Abi Zayd al-Qayrawani ya rasu a shekara ta 380 da wani abu. Ko da 80 dai. 380 da wani zuwa yanzu wajen shekara nawa kenan? Wajen shekara 1100 da wani abu da rasuwa shi. Kun ga irin waɗannan al'amura mutum aqidan ma ta kwakwade asalin aqida ta malaman aqida din. Ba wai aqida sahihiyya haka sama-sama ba. Kun gano wannan da kyau ko waɗanda yake ƴan bid'an da suke a yanzu iyayensu a bid'ancin an mai musu da martani tsaftataccen martani. Akan haka ne a wannan daura din aka sanya wannan littafi mai albarka usulu sunna na al-imam Ahmad ibn Hanbal wanda za a karantar a bangaren aqida. Muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madaukaka Allah ta'ala ya mana jagora. Da farkon fari za mu yi bayani akan mawallafin littafi din kamar yadda dabi'a ta kasance. Kai tsaye yanzu zan karanto muku tarjumar al-imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a daga cikin littafin Siyaru a Alamin Nubala na Shamsuddin Az-Zahabi. Ya kawo tarjuma shi ne wanda yake shine mutum na 2007. Inda kana neman tarjuma na malamai in ka samu wannan littafi lalle ilalla ba karaman sako ka samu ba. Al-Imam Az-Zahabi yake cewa huwa al-Imam haqqan وشيخ الإسلام وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان بن فهل بن ثعلبة بن أكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. Na baton ko rubuta duka wannan shine al-Imam Ahmad ibn Hanbal yace al-Imam haqqan shi imam ne na gaskiya. Kun san abin da aka sha maimaitawa kuma kuma yadda zamu ambata gama kullun malamai idan suka ce da wani malami ne to malinta tafi gaskata akan shi kuma haka ba domin abin da Bahaushe yake cewa wai malam shi ya san malam. Shi yasa kake ganin suke hikaito abinda malamai suka ce akan wannan ba a ɗaya ba abinda gama garin mutane suka faɗa. Wani ka tsaya kana zuba larabci kana dukan maf'ulin biyu kana harbo majrurin sai ce kai an yi baƙo wani malami malami ya san fiqhu. Wallahi billahi kake ba to na ga yanzu wannan da yake ya san kaza me ya faɗa ciki jari ne wannan. To da ka malami shi ya san malami kamar yadda ka san mai kuɗi shi ya san mai kuɗi. Kuna za ku dinga cewa wani shi ya fi kowa kuɗi wani mai kuɗi da ya gani zai ga wannan ɗan dako ne kuma kamata haka. Ya ce wa Sheikhul Islam sidqan ya kai matsayi na Sheikhul Islam al-Imam Ahmad ibn Hanbal kuma sidqan na gaske ne ba wai na ruru ba. Wannan kambin girman da aka bashi na gaske ne ba wai bi ta sama ake yi ba. Alkunyansa ana mai alkunya da Abu Abdullah kamar yadda Shamsuddin Az-Zahabi ya kawo haka. Amma sunan shi Ahmad sunan mahaifinsa Muhammad sunan kakan shi Hanbal sai ake cewa Imam Ahmad ibn Hanbal sai ake cire Muhammad din mana ake jinjina shi zuwa ga kakan shi. Ina fata mun gane wannan. Amma asalin sunan shi Ahmad, sunan baban shi Muhammad, sunan kakan shi Hanbal, wanda ake jinjina mazhabar zuwa gabaɗinta zuwa ga kakan Hanbaliya, mazhabar Hanabila. Ba ya ake cewa lallai malam ya ambace shi sosai da sosai, kuma Imam Ahmad ibn Hanbal ya yi tafiya sosai da sosai wurin neman ilimi. Tafiya mai amsa sunan tafiya daga Baghdad zuwa ƙasar Yaman, garin Yaman a ƙasa ita ce. La ilaha illallah. Me ya haifar da hakan? Babu abin hawa ne ko kuma ƙarancin abin hannu? Ƙarancin abin hannu ne ya haifar da hakan. Amma bai dogara akan cewar ba shi da abin hannu magwale ya zauna. Haka ya kama hanya ya je har ƙasar Yaman. Kar ku manta, a can ya je ya karatu wurin Abdulrazzaq As-San'ani, wanda ke da littafin Musannaf, wanda ake kiran shi Musannaf na Abdulrazzaq. Ya zo ya samu mutanen Makka sai kallahi kawai suke yi. Ya ce ka sha wahala a tafiyar da kai. Shi ya sha wahala, amma ya samu hadisan Az-Zuhri, ya samu hadisan Abdulrazzaq, ya samu hadisan wani, hadisan wani, wanda yake a nan wuraren babu su. Kun gano wanda ke ko? Na'am. Abinda amfanin faɗan irin wannan abubuwa, sai ka ji mutum ya ce ana karatu a wuri kaza, lalle ya san ana karatun, amma shi yana ganin wai yayi nisa. Daga can daga zuwa basu yana ganin yayi mai nisa. Kun gano wannan da ke? Sai ya ga ya mai nisa, wani nisa imai. Yanzu ne ba ake yi fa. Lokacin da kake nema ne muke makon Allah Ta'ala. Abubuwa da ƙafa a ƙafin nan mu, haka kawai mutum yana gantale yana yawace yawace yana abu. Duba daga 'yan kasuwa mu, wani sai ya kusa kara da garin nan a kullum. Haka ne ko ba haka bane? Daga Central Market in yi haka, wani sai ya kai Buffalo Coast, sannan ya shigo ya bi wata unguwar daji. Ya shigo ta ina ne, shigo ta ina, kuma gobe koma azumi. To ina ga kai wanda kake ɗalibin ilimi? Saboda kada mutum ya kan buja da nisa, muddin ka san za ka samu tsaftataccen abu, sai ka yi ma kanka tsari. Idan kana ganin ba zai iya yiwuwa gaba ɗaya mako ba, mana idan na ɗorewa ne ba daura ce irin wannan a sati sau ɗaya ba, kuma sai wani jukon ba, sai ka samu lokaci a sati ka yi sau ɗaya, a sati ka yi sau biyu. Amma zama haka kawai. Kar kuma ta fana ciki, yanzu ya ake ɗaukar hanci da hannu. Ka zama larurar rayuwa ko wata zama larurar ba? Kun manta cewar an yi zamanin da babu ita? Kuma an zauna lafiya? Sosai kuma rashin ta yanzu ya kawo tashin hankali? Ba zai kawo ba. Haka dole ƴan uwa tafiye-tafiye na malamai suna lissafa shi kamar sunna ce ta malamai. Tafiye-tafiye domin neman ilimi. Kun gano wanda ke ko? Wannan zai sa ta haɗu da malamai waɗanda yake kwata-kwata a garinku babu irinsu. Suna ɗauke da abin da garinku sunan wannan abin ma bai iso ba. Kun fahimci wannan da ke ku? Isa ga an ce ya je Masar, ya je Baghdad, ka ji ana lissafa malami ya kara da ko'ina da ina. Kuma wannan zai sa ya tafi domin ya ji nauyin abin da yake ɗauke da shi. Domin zai je ya samu ɗalibai, wataƙila a cikin ɗalibai ma zai ɓace. Bayan da a ganinsu kuma shi ne Sheikhul Islam. Imam Ahmad ibn Hanbal yana da malamai masu tarin yawa. Ya fara a shekarar da ya fara neman ilimi, fitaccen neman ilimi a shekarar Imam Malik ibn Anas ya rasu. Buhari ya tafi kana ga Buhari ya dawo kenan. Wani ya tafi wani ya dawo. Shekarar da ya fara, shekarar kuma Imam Ahmad ibn nan Imam Malik ibn Anas ke koma ga Allah Ta'ala. Gano wani da ke ko? Da Hamad bin Zaid. Daga cikin malaman shi al-Imam Ahmad bin Hanbal, kamar yadda shi Shamsuddin Az-Zahabi ya kawo, akwai Ibrahim bin Sa'ad, ya yi riwaya a wurinsa kaɗan ya yi riwaya. Akwai Hushayn bin Bashir, akwai Abbad bin Abbad, nawa kenan? Akwai Mu'tamir bin Sulaiman al-Taymi, akwai Sufyan bin Uyayna al-Hilali, akwai Ayyub bin Najjar, akwai Yahya bin Abi Za'ida, akwai Ali bin Hashim, akwai Qurran bin Tamam, akwai Ammar bin Muhammad al-Thawri, akwai Al-Qadi Abi Yusuf. Wannan yana da cikin manyan sahabban Imam Abu Hanifa. Akwai Jabir bin Nuh, akwai Ali bin Ghurab al-Qadi, akwai Umar bin Ubayd al-Tanafusi, akwai Ya'la bin Ubayd al-Tanafusi dan uwancin kenan. Akwai duk malaman shi ne. Akwai Muhammad bin Ubayd al-Tanafusi, akwai Yusuf bin Majishun, akwai Jarir bin Abdul Hamid, akwai Khalid bin al-Haris, akwai Bishr bin Mufaddal, akwai Abbad bin Awwam, akwai Abi Bakar bin Ayyash, akwai Muhammad bin Abdul Rahman, akwai Abdul Aziz bin Samad, akwai Abdata bin Sulaiman, akwai Yahya bin Abdul Malik, akwai An-Nadhr bin Isma'il, akwai Abu Khalid al-Ahmar, akwai Ali bin Thabit al-Jazari, akwai Abu Ubayd al-Haddad, akwai Abirata bin Humayd al-Hazza, akwai Muhammad bin Salamat al-Harrani, akwai Abu Muawiyah al-Darir, akwai Abdullah bin Idris, akwai Marwan bin Muawiyah, akwai Gundar, akwai Muhammad bin Ulayya, akwai Makhalad bin Yazid al-Harrani, akwai Hafs bin Ghiyas, akwai Abdul Wahhab al-Thaqafi, akwai Muhammad bin Fudayl, akwai Abdul Rahman bin Muhammad al-Muharibi, akwai Al-Walid bin Muslim, akwai Yahya bin Sulaym. Ya roci hadisi guda a wurin sa, a wurin wannan sumar 40 ko. Akwai Muhammad bin Yazid al-Wasiti, akwai Muhammad bin al-Hasan al-Muzani al-Wasiti, akwai Yazid bin Harun, akwai Ali bin Asim, akwai Shu'aib bin Harb, akwai Yahya al-Qattan, akwai Miskin bin Bukair, akwai Anas bin Iyad al-Laythi, akwai Ishaq al-Azraq, akwai Mu'adh bin Mu'adh, akwai Mu'adh bin Hisham, akwai Abdul Ala al-Thani, akwai Muhammad bin Adi, akwai Abdul Rahman bin Mahdi, akwai Abdullah bin Numair, akwai Muhammad bin Bashar, akwai Zaid bin al-Hubab. Dibin dibatan malamai ne fa, ba wai malamai ne kadai ba, domin ko malaman da ya ambata a cikin littafin shi al-Musnad ba karamin malamai bane. Kun gano wannan da ke ko? To wannan yanzu bukata ake kai kanka ka san malamanka, ba wai mutane su san wane ma ka yi karatu a wurin shi ba. To ya za a yi mutumin da ya yi karatu irin waɗannan wurin malamai daban-daban, ya za a yi kici ba zai zama ƙarfi a fannin ilimi ba? Kun gano wannan da kyau? Ya yi a wurin wannan da tafiya ta tafiya fa, wasu daga cikin malaman na yi sun dawo wurin suna ɗaukar karatu. Imam Ahmad bin Hanbal ya sha wahala a wurin neman ilimi, domin zuwan da Ibn Ghazzal ɗakin da ya kwana da bulo yake tada kai. Kun gano wannan? Ka san in kai ne zai kace zaka tada kai da jaka ko gara masbud din nan, to ai kana da ita ne zaka tada kai da ita din, da bulo ita da kai. Ita fa rayuwar don isha wahalarta, don ijira din ta zai riga sun rusu, ko ba haka bane? Saboda haka wanda ya tafi da kyakkyawan aiki shine ya samu nasara. Kun gano wannan da ke ko? Tsoraka rayuwar haka zai haƙuri ake yi da ita. Karka ɗaukar cewa wani abu zai gagare ka muddin da ƙarfinka, ko kayan rubutu ne fatostat ne kake ganin ya gagara, ɗauki biro ka rubuta handout ɗin, me yi zafi a ciki, shi ba wuta ba. Kun gano wannan da kyau ko? Tsoraka waɗannan abubuwa suna da yawan gaske. Imam Zahabi yake cewa ko malaman da ya ambata a cikin littafin shi al-Musnad sun ta san ma mutane 280 da wani abu, 280 da 80 da wani abu cikin littafin shi Musnad, adadin malaman da ya ambata a ciki. Kun gano wannan? Akwai malamin da yake ya kware a bangaren qira'a, sai ka je ka koyi Qur'ani a wurin shi. Akwai wanda ya kware bangaren hadisi, akwai wanda yake har kai aqida kwata-kwata bata ba wani abu da yake mai shubha. Akwai wanda ya kware bangaren kaza, akwai wanda ya kware bangaren kaza, ba kawai za ta yi abin ɗiban a gurguta ba ne. Kowanne malami sai ya ga me ya fi kwarewa a wurin, sai ka samu narkakken al'amari a wurinsa mai kyawun gaske mai tsafta. Imam Ahmad bin Hanbal ya yi karatuttuka masu yawan gaske sosai da sosai, wanda yake karkumanta an haife shi ne fa a watan Rabi'u Awwal a shekara ta 169. A shekara ta 164, shekara ta 164 bayan hijira, wanda yake ya rasu a shekara ta 241 bayan hijira, a yanzu yana da shekara nawa kenan da rasuwa? Shekara ta 241, yanzu kuma muna yammaci na 10 ga watan Al-Muharram a shekara ta 1431. Dari 1190. To yanzu wannan aqidar kaga ko da dai an ce ku ɗan izala ne, to ita aqidar kuma yarwa ce. Kun ga tunda ita izala ba ta wuce shekara 30 da wani abu ba, to jahilci ne yake haifar da wannan. In ka ji mutum ya faɗi wannan, to jahilci ne kawai, ba wai wani abu ba ne, ba shi tambari na shi tinkirin jahili ne. In ba haka ba, ita da bata wuce shekara 30 da wani abu ba, shi mawallafinta, mawallafin littafin shi shekara shi 190, kawai ko 'yan kan ma izala ba ta kai samu ba. To haka zanen mai za ka tsaya kana magana da shi? Ranar da ya dawo cikin hayyacinsa sai ka yi magana da shi. Dan yanzu ya fita daga cikin hayyacinsa. Allah kuwa. Mutumin da ya ce wai Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Taymiyyah ya yi karatu abin nan, ibn Taymiyyah Muhammad bin Abdul Wahhab ne ya bata shi? Allah. Kun gane, to irin waɗannan abubuwa abubuwa ne masu hatsarin gaske. Saboda al'amura ne da suke yana da kyau ɗalibi ya sa ido a gaba sosai da sosai, ya je mai kaje ya ga kuma mai kazo. Imam Ahmad ibn Hanbal, kamar yadda muka ambaci malaman shi, to lalle kuma ya bar ɗalibai masu tarin yawa. Ɗaliban za mu faɗi na sama-sama, ku taya ni karantawa. Al-Imam al-Bukhari, ya yana ɗalibi kuma sai ɗalibi? Imam al-Bukhari yana cikin ɗaliban shi, wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Ali ibn Madini. Shi Ali ibn Madini ba malamin Bukhari ne, kuma malamin ɗalibi ne na Imam Ahmad ibn Hanbal. Kun gano wanda ke ko? Sai ya nuna shi Imam Bukhari ya yi karatu a gaban shi, shi ma yanzu babu laifi kenan da ɗalibi da malami suna karatu a gaban wani malami. Wato kullum ka yi ƙoƙari isnadin ka ya zama ali, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu zaka allazi qad nazala gani, wa banahu, da ƴaƴan Imam Ahmad ibn Hanbal guda biyu, Salih ibn Ahmad ibn Hanbal da Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, wanda yake Abdullah da shi ake alkunya ake cewa Abu Abdullah, da amminsa abin nan, da ɗan amminsa Hanbal bin Ishaq, da Abu Zur'at al-Razi, manya-manyan malaman hadisi ne waɗannan, da Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Hani al-Ta'i, da Abu Hatim al-Razi, da Musa bin Harun, mukumanta faɗa zina ambace cikin malaman shi, wa Uthman bin Sa'id ad-Darimi, wanda yake da littafin Sunan ad-Darimi. Duk waɗannan kaɗan ne daga cikin littafan abin nan ɗaliban Imam Ahmad ibn Hanbal. To idan aka faɗi waɗannan, ai ko yana haka tsaya wadatar ko don waɗanda za a ambata da almajiran waɗannan ne shi ne abinda muke ambata kullun karatu a gaban waɗanda suke karatun za ka ga karatun ka ya zama cikin kankanin lokaci ya zama karatu ne tsautatacce amma in ba haka ba sai kai ta karatu ne shekara 12 inda kai tsalle nan kake dira kun fahimci wannan da ke ko imam ahmad ibn hanbal ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa wanda yake babban littafinsa wanda yake shi ne fintinkau shi ne wanne musnad musnad na imam ahmad ibn hanbal wanda yake littafi ne ba karamin littafi ba ya ce ya tace ya rere ya tankade ya bakace ya fetse daga cikin hadisai 750 yanzu ko ce ake ka karanta su gashi ka dinga lissafawa 1 2 3 4 5 6 haka lissafa hadisai 750 akwai aiki to wannan shi ya bi ta kansu ne ya sake bi ta kansu ya sake bi ta kansu ya sake bi ta kansu ya tankade su ya tankade su ya fitar da musnad mun bayyana wannan da ke ko to shine abin da muke tsananta ambata irin waɗannan mutane ne sai ga mutun ya kwabo magana bai san suwa yake fada ba sai kwabo magana shi wa tsatsu ga Imam Ahmad bin Hanbal ya kwabo magana shi wa tsatsu ga Imam Malik ibn Anas ya dauka wani malamin ne tsaren shi wanda kin da zaka bashi littafi littafi da ya tare waɗannan hadisi din kace abin da nake so shine ka dinga lissafa tun daga hadisi na daya har zuwa na ɗari ka dinga bi 1 2 3 kana lissafa su domin mu tabbatar lambobin sun cika ko ba su cika ba domin nan mun ga hadisi na 1 nan mun ga hadisi na abun nan 750 da wani abu to muna so mu tabbatar a tsakiya ba ya tsumbure ba ya dinga biyowa wannan ba karamin aiki bane ba wai ya karanta ba ko ya yi aiki akan isnadi din ba saboda don Allah karatuttukan da ake yi a dage sosai da sosai wurin muraja'a su kun gano wannan da kyau ko kai muraja'a kake kade ko kuma ka samu wani mutum ɗaya mutum biyu cikin abokanai duk da cewa muraja'a cikin abokanai in ba an yi mata dabara ba sai ku yi ta fira a wani sunan kun zauna muraja'a dabara za ku ciro wannan firan dan shaidan sai ke samu rabo a ciki ku tsaya ku yi muraja'a duk karatuttukan da ake yi musamman irin karatun jinga da ake a sati din nan fir ba wai kaga irin da sati gudan nan yau za a yi gobe za a yi za a dinga maimaitawa in ga kuskure yau ba kai nazarin yau ba gobe sabo za a dora GB wani za a sake dora in gano wannan da ke ko kuma alhamdulillah a duk lokacin da aka yi karatu kai nazari za ka ga Allah ta'ala yana buɗa maka kwakwalwarka sosai da sosai wasu abubuwan da yawa suna zuwa maka wanda yake ubangiji Allah ta'ala ma bai buɗa wa malamin wajen faɗa ya ambace su ba haka ne kuma haka bane sau da yawa ana samun waɗannan ka dagewa za a yi sosai sosai bayan haka ya rubuta littafai kamar ar-raddu ala al-jahiliya ya rubuta kuma ko kuma kace rasail ne abu ne ba kamar littafi haka da aka ce babba ba irin da rasail ne kananan littafai haka ar-raddu ala al-jahiliya mutanen jahan bin safwan kenan tsatsan su ja'ad bin dirham tsatsan yahuda kenan ya yi raddi a kansu aljihaniya jihaniya abun nan ƙazaman al'umma ne Allah shi kiyaye akwai kitabu sala no kenan uku kenan mana ba mun faɗi musnad ba akwai kitabu sunna akwai kitabu wara akwai kitabu imani akwai kitabu zuhud akwai kitabu fadailus sahaba to ga idan zuhudi kake so ka koya ba ga littafi ba kitabu zuhudi ka koyi zuhudin ka tsantsa tabbatacce ba ka zo ka danga kaniya ne ba ka ce kana zuhudu kana mutane dabara kana karbe musu kaji kitabul wara'i wara'u kenan ga dan wani zuhudi kenan kaga sai ya zamana tabbatacce ba kana mutane da bara ba ka kore su gangannin din ya kuma ka je ka zauna Allah irin waɗannan akwai kitabun zuhud akwai kitabun zuhud cikin abin nan sunan ibn majah akwai kitabar qaid cikin sahih bukhari shi zuhudin nan fa ba wai ahlus sunna ba su da shi bane an rinni rubutu kadidi daga sahabbai daga annabawa da manzanni da sauransu to ma sai a karkatar da mutane daga waɗannan abubuwa a zarin ga wasu labarin kanzan kurege Imam Ahmad ibn Hanbal ya hadu da jarrabawa iri daban-daban wanda yake sakamakon wannan jarrabawa ake kiran shi Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a kawai shike da wannan kambi a cikin malamai Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a saboda me saboda tsabagen miyagun shugabanni da aka samu a lokacin da suka samu agaji na malaman bid'a wanda yake sune kaguwa sun kauce mata farkin annabi sun ga aya sun ki fadi nata an ce wa karna sun kada kainansu su suka daure musu gindi suka ci zarfin ahlus sunna suka ci zarfin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamana Imam Ahmad ibn Hanbal ya shiga mawuyacin hali har yake har idan kana karanta siyar shi siyar alamun nubala wajen shafi 100 yana tarjumar Imam Ahmad ibn Hanbal shafi 101 ko ba daya a wannan nuskar dake hannuna yana tarjuma shi da tafiya ta tafiya fasali yake budewa fasalul fika na kawai wanda yake magabata sun dauki rayuwar irin waɗannan rayuwa ce wacce yake za ka ajiye ta ya zama wata makaranta ce mai zaman kanta mun gano wannan da kyau wannan fa shine al-Imam Ahmad ibn Hanbal musamman lokaci na fitnatul khalqil Qur'an wanda yake malaman bid'a suka tsaya sosai da sosai kan cewa al-Qur'anu makhluq idan kake ganin malaman sunna su kuma suka zare bakin alqaluma suka dinga maiwa da wannan fitsara martani kun gano wannan da kyau ko wasu an daure su to wannan wani ma ba kan addini ba ma an daure shi dan kai an daure ka akan addini in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna utarjuna min Allah ma la yarju to ba irin azabtawa da Imam Ahmad ibn Hanbal bussamu ba amma da suka yi hakuri sai kake ganin Imam Ahmad ibn Hanbal kai ka ce shekaran jiya su kun gano wanda ke ko wani ina nan ya rasu ko kwana 7 bai ba amma an manta da shi wallahi tallahi ma za ga wani ya rasu malam ko shekara 20 ba ya da rasu shi ba amma gaba ɗaya tarihin shi ba ya riga ya bace amma dubu malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ta'ala ya ji kashi gafara ko shekara shi nawa ka duba ga 1992 rasu ko 1992 yanzu ana 2010 ko 2009 yau 26 ga watan Disamba shekara ta 2009 wannan shekara nake na 18 shekara 18 amma wani yanzu yana nan da ran shi ba a ji dure sa ko ba ka ito ina a ce ya mutu kuma saboda haka malam mutum ya tsaya yi ma addini hidima kawai shine abin da kuma ba a yi ma addini hidima da jahilci ana yi ne da ilimi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani وسبحان الله وما انا من المشركين زعما كرنتا ولا بانغري نا وصيه تا امام احمد ابن حنبل ا لوكاتين دا اجلي يسو مسا سي يا عمرشي دانشي دي كاو مي وصيه سا دي يربوتا يا كرنتا مشي ايتا غا ابن دا وصيه تا كونسا ياتي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به احمد بن حنبل اوصى بانه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون واوصى من اطاعه من اهله وقرابته ان يعبدوا الله في العابدين ويحمدوه في الحامدين وان ينصحوا لجماعه المسلمين aga fa wasiya ta Imam Ahmad ibn Hanbal daga ba karman wasiya bace wannan kuma ita ce wasiyar zai ran da kamar irin wasiyar da ɗaya daga cikin annabawa yi am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'il قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون إمام أحمد بن حنبل سبحان الله العظيم الرسول صفا أبو بوا ديما سكبار دون وقت نسكة على التجنة إذا سا أنا بين مليون متاني مليون متاني سكة على التجنة إذا إمام أحمد بن حنبل tayyada dubin dubata wajen mutum 20,000 suka musulunta a ranar rasuwarsa sun ga abin ya huce tunani daga addinai mabambantan addinai suka musulunta ta bangaren mata kawai mutum zan kimanin mutum mata 60,000 suka halarci jana'izarsa wannan ba wai yana nuna cewa mata za su ji jana'iza bane amma irin dumauta da garin Bagadaza gaba daya kowa ya bude kofar gidansa a zo a dibi ruwan alwala za a tafi jana'izar Imam Ahmad ibn Hanbal ta ko ta ina za ka samu ruwan alwala kun gano wannan ba wai a gidan ne a fito da ruwan alwala ba a ga kofofin garin gaba daya aka bude domin ayi alwala a tafi jana'izar Imam Ahmad ibn Hanbal kun gano wannan to su kuma malaman bid'a da suka daure ma shugabannin gindi suka dinga abin da suke so suna ina suna nan a wai yanzu nake magana ba wani tarihin su da ake ji hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza babu ko daya mun gano nan da ke ko saboda wannan shine takaitaccen bayani akan al-Imam Ahmad ibn Hanbal idan kana son bayani zaka sami siyaru alamin nubala irin su al-bidayatu nihaya da dai sauran manya-manyan littafai da shi Imam Ahmad bin Hanbal in dai littafi na addini ne za ka ga ana kawo tarjuma shi daidai gurgurdu kun gano wannan dake ko inda yake la ilaha illallah yayi jihadi sosai da sosai wannan littafi dake gaban mu shine usulus sunna na Imam Ahmad bin Hanbal haka malamai suke mai wannan sunna sukan ce usulus sunna ko su ce as-sunna ko su ce sharhus sunna kun gano wannan duk akan faɗi irin waɗannan sunayen abinda suke nufi da wannan ba kusan abinda kake fahimta cewa idan an ce mahul hadith huwa kullu ma usina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir a'am min hadha abinda suke nufi da wannan ita ce tariqur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tariqatu ashabihi wa tariqatu salafus salih shine tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tafarki na magabata wanda yake wannan shine abin da aka ruwaito masu bin abin da aka ruwaito daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahaban shi da tabi'ai da suka yi karatu a gaban almajiran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa da suka shafi al-akhlaq dabi'u ta aqida da ibadat da mu'amalat da sauransu sai a kira wannan sunan shi as-sunna kun gano wannan akwai as-sunna kamar ta ibnu manda akwai as-sunna ta dan Imam Ahmad ibn Hanbal din akwai as-sunna ta al-asra sunan littafin kenan as-sunna kun gano wannan dake ko akwai kuma kamar sharhus sunna na al-barbahari sharhi ne na sunna ba wai sharhin littafin akai ba a'a wai dai a dada fito da sunnar fili kun gano wannan kamar sharhu i'tiqadi ahlus sunnati wal jamaa abunnan sharhu usul i'tiqadi ahlus sunna wal jamaa nahibatullah allalaka'i suka sanya mai suna kamar a ce al iman akwai kitabul iman na shaykhul islam ibn taymiya akwai kitabul iman a cikin sahih bukhari akwai kitabul iman a cikin sahih muslim wannan kitab ne aka ware shi domin bayani akan abin da ya shafi al-iman wallahi idan Allah mutum zai samu fa'ida sosai da sosai domin littafi ne aka ware shi akan wannan shi al-iman zai maka bayani i'tiqadat musamman na usul usul iman din nan guda shida akwai kamar ash-shari'a akan kira wannan da ash-shari'a kamar ash-shari'a ta al-ajurri inda yake wallahi ba kananan littafai bane littafai ne na aqida wato littafin aqida hakuri zaka yi kawai dan rigunan ka kana ganin sun wuce abin da zaka iya sai da wasu domin ka sai littafai sai mutum yana da kudin da zai canza handset wani gaji yana cewa duk bayan wata uku sai ya canza wani gaji yana cewa kaza 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 amma littafi da zai iya saya ba shi da kudin da zai sayi shi ko kuma ga littafin yana wuyan samu ya karba ya je photocopy na shi yana ganin wahala ce amma duk bayan wata ni sai ya canza handset din shi sai ya canza kaza sai ya canza kaza kaga ga ba hada gudu da su so gulma hakuri za in ga gama gudun kuma sai ka zo ka huta dalibi ilimi in ana magana hakuri yake dan waɗanta sun ce duk bayan kowace juma'a sai sun canza riga sai sun canza dinki sai sun canza hula lokacin sai ne ba har ka kasa ka kama ba mun fahimci wannan da ke saboda ka harka ta dalibta harka ce ta hakuri da juriya da dauliya domin ba haka ba ta ko ta ina ko dai wurin nema din ka je a ce malam bayana ka je a ce malam ya gaji ka je a ce yayi baki ka je ya ce muku sai gobe ku dawo kuma yanzu wannan kuma abin da zai baka mamaki da daurewar kai shine inda a ce yau a ɗaya daga cikin manyan makarantu da ake da su an bude an fara registration aka ce za a fara karfe 8 sai suka je registrar bai zo ba za su jira kuma su jira shi ba karfe 8 ya ce musu amma har 12 za su tsaya suna jira idan ya zo karfe 3 sai ya ce yana da uzuri su dawo gobe ba bai da suka iya goben dawa za su ko za su iya su ce mai kai mana alkawari ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza kuma baya jin cewar ko godiya baya yi to amma wai mutum ya san zaƙin ilimin addini da ya yi wani sai kaji ya ce malam ya fara girman kai kaji ya fara sannafa malamin gaba ɗaya ko ya ce baya yi don Allah mai zuwan nan ko so yana buƙatar darussa sosai da sosai da za a koya muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya mana jagora akwai at-tawhid duk fa wai abin da yake da alaƙa da wannan ne kamar Imam al-Bukhari yana da kitab at-tauhid inda ke shine kitab na ƙarshe a cikin sahih al-Bukhari kamar da ya fara da kitab bada'il wahyi sai biyo shi da kitab al-ilm sai biyo shi da kitab al-iman kitab al-tawhid shine tartibin da yake shi sai kuma ya rufe shi da kitab at-tauhid hakan nan muna da kutub at-tauhid ga sunan da yawa kamar kitab at-tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab su waɗannan littafai gaba ɗaya da aka ambata littafai ne da galibinsu ana sanya su ne a gaban mana a karanta kun gano wannan kamar yadda muka ambata kowace jumla sai kaga akwai sako da take isarwa shi yasa kuma kuke ganin in banda masallatan sunna wanda masallatai kuka ga sun tsaya suna karantar da aqida domin duk inda kaga ana karantar da aqida so ake ka zama ɗaya ingantacce da zaka bauta ma Allah ta'ala shi kadai mun gane wannan da kyau abin da ya shafi wannan littafi na usulus sunna Imam Ahmad ibn Hanbal ya tara masail a cikin wannan littafi inda yake duba su da yawa ba su wuce 47 ba kamar da dan uwa malam Muhammad Musbah ya bayani cewar galibin waɗancan littafai da muka ambata da muke a baya al-usulus salasa da abin da manfumatul haiya ta ibnu abi dawud da qairawaniya waɗannan ba kananan littafai bane ta yadda galibin bayanai da za su zo doruwa ne akan waɗannan kun gano waɗannan da kyau ko saboda yanzu ana buƙatar haiya kai mata muraja'a na yankan shakku zuwa gobe saboda duk inda wani ibnu abi dawud ya ambata sai ka danna baitul haiya a wurin sai kuga an matsa dan ya zama wannan shine kundinka na ilimi shine dictionary da zaka dinga yawo da shi sai cewa Imam Ahmad ibn Hanbal ya ƙara abubuwa da yawa anan kasancewar ya san kai wasu a baya ko fahimci wannan da ke ku yanzu na Allah ta'ala idan mun zo da mu da ku zamu tare gaba ki daya mu fitar da wadanne ne bami ba a baya wadanne ne kuma suka zo mana anan sababbi da izinin Allah ta'ala zamu dasa aya anan abinda muke na daidai Allah ta'ala shi duk wannan ladan kuma Allah ta'ala ya sa mu tarayya a ciki baki ɗayan mu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik so yanzu dai mun sai Imam Ahmad ibn Hanbal mun san kuma littafin da ke gaban mu gobe da izinin Allah ta'ala kai tsaye zamu shiga cikin littafin na'am.